Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfili Hashim Kumel. Tare nake da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba, 19 ga watan Janairun shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanan labarai.
Wani dan kunar bakin wake yayi sanadiyar mutuwar mutane da dama a Magadishu. An bukaci Taliban ta cika ka'idocin kasa da kasa don samun halacci. An gargadi hukumomi a hadaddiyar daular Larabawa.
Kanan labarin kenan aka saurara. A karan farko an gudanar da wani muhimmin taron tuna da tsohon premier arewacin Najeriya, Sir Ahmad Bello Sarjauna.
An samu wannan shugaba da lokacin da ya rasu ba shi da wani gida a ko'ina banda a Sokoto, kuma ginin kasa wanda yake duk account ɗinsa babu ko dari a ciki.
A jihar Taraba kuwa, 'yan bindiga ne suka addabi ƙauyen Jerumanu na ƙaramar hukumar Gasol.
Mu yanzu Jerumanu ba mai bacci a gidansa, idan dare yayi kowa sai ya fita gida ya je ya kwana a daji. To an bar zuwa da daren ma yanzu da rana ake shigo mana, ya za mu yi kenan? Kuma ba iya cikin garinmu ba, har ƙauyukanmu.
Daga nan za mu leƙa ƙasar Kamaru, inda ake gudanar da gasar wasannin kofin nahiyar Afirka domin jin halin da ake ciki. Bayan dukkanin rahoton da muke tafa da su, sannan kuma muna tafa da shirin baki mai yan kauya, wanda Murtala Faruk Sanyin ne shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba, tare da fatar an wayi gari lafiya. Akalla mutane hudu ne suka mutu yayin da wasu fiye da goma suka jikkata bayan wani dan kunar bakin wake ya tayar da bom a wani shagon mai shayi da ke wajen wata cibiyar horas da sojoji a gundumar Wadajed da ke Magadishu, a cewar 'yan sanda. 'Yan sanda sun ce dan kunar bakin waken ya shiga cikin shagon mai shayin, ya kama da abokin cinikayya ya zauna yana shan shayi. Bayan wani dan lokaci ya tada bom ɗin, mai magana da yawun 'yan sanda Manjo Adifata Ade ya ce da gangan dan kunar bakin waken ya auna abokan cinikayyar kantin shagon. Ade ya ce mutane 14 ne suka jikkata sakamakon bashewar bom ɗin, kuma hudu daga cikin su sun mutu bayan an kwashe su daga wurin. Nan take kungiyar Al-Shabab ta dauki alhakin kai harin na ranar Talata. Fashewar ta yi mummunar barna a kantin shagon da aka yi da gwalagwalai. China ta faɗa a jiya Talata cewar kungiyar Taliban ta Afghanistan za ta ci gaba da burin ƙasa da ƙasa da wuri don samun halaccin gwamnatin su ta wucin gadi a Kabul. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Sin, Zuan Lijian, ya yi bayanin hakan yayin da yake mayar da martani ga rahoton da kungiyar masu kishin Islama ke neman taimakon ƙasar ta Sin wajen ganin an amince da sabuwar gwamnatin Afghanistan da al'ummar duniya baki ɗaya. Zuwan ya lura yayin da yake jawabi a wani taron manema labarai a birnin Beijing cewa hukumomin wucin gadi na Taliban sun tsara sosai don yin mu'amalar ƙasa da ƙasa tare da yin shawarwari da wasu 'yan ƙalilan tun bayan da suka mamaye ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. A sa'i ɗaya kuma muna fatan ɓangaren Afghanistan zai ƙara mayar da martani ga fatan al'ummar ƙasa da ƙasa da kafa tsarin gine-ginen siyasa na buɗe ƙofa ga jama'a da ɗaukar matakai masu matsakaicin ra'ayi na cikin gida da na waje da tabbatar da yaƙi da duk wani nau'i na 'yan ta'adda, a cewar shi.
Kafin Yusuf ya sake dawo da labarai, za mu leƙa Najeriya, inda a karan farko jiya Talata a Kano aka gudanar da lakcin tunawa da marigayi premier Arewa Sardaunan Sokoto, Sir Ahmad Bello. Har ma mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya halarta. Amma wasu masu sharhi a fagen siyasar ƙasar sun ce babu mamaki hakan na da nasaba da bukata irin ta siyasa. Daga Kano, ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗo mana.
Gidauniyar Gamji mai shalkwata a Kaduna birnin gwamna da ke aikace-aikacen tunawa da Alhaji Ahmadu Bello Sardauna, premier arewa na farko kuma na ƙarshe, ita ce kan shirye wannan lecture wadda a wannan karan aka gudanar da ita a nan Kano.
The legacy of unifying the peoples of the North around a common purpose and the visionary pursuit of the actualization of their individual and collective potential.
Farfesa Yemi Oshimbanje kenan mataimakin shugaban Najeriya yake tsokaci akan kyawawan ɗabi'u da halaye abin koyi da Sardauna ya bari. Kamar kwazon haɗe kan jama'ar arewa su kalli alƙibla guda da bayar da Allah ya masa ta hangen nesa da kuma ababen da ya kafa don bunƙasa arewa irin su jami'ar Ahmadu Bello Sardauna da ke Zaria da kuma kamfanin bunƙasa tattalin arzikin arewa NNDC kana da manufarsa ta ba da ilimi ga 'ya'ya mata. Tsohon gwamnan Neja Dr. Mu'azu Babangida Aliyu da ke zaman shugaban kwamitin amintattu na gidauniyar ta Gamji na cewa
makasudin kafa wannan gidauniya shine don mu tabbatar cewa abubuwan nan da Sa Ahmadu Bello yayi a lokacin da ya yi su da kuma ka samu shugaba da za a ce irin abubuwan da ya rika a ce yau an samu wannan shugaba da lokacin da ya rasu ba shi da wani gida a ko'ina banda a Sokoto kuma ginin kasa wanda yake duk accounts ɗinsa babu ko ɗari a ciki. To a yanzu a shugabanci da muka gani yanda muka ga mutane na baba kere da handama bai kaga dole mu tuna mutane cewa akwai fashewa gabani da zamu kai wanda su ne ya kamata a koyi da su musamman abubuwan da suka iya yi dan lokacin da suke da shi a lokacin nan ba wani kudi ne kaman yanzu ba amma suka yi shi ne dalilin. To shi yasa kowace muka so a tuna mutane su san cewa a ga fa ka'idodin shugabanci ba abu ne kawai ka zo ka ce dan kai kafi kowa iya sata ko kafi kowa iya sanin wayau ka kwashe mutane abubuwan su ba.
Sai dai masu fashin baki a fagen siyasar Najeriya sun ce babu mamaki bukata irin cikin maburin siyasa ce ta sanya mataimakin shugaban na Najeriya halartar wannan taron lecture.
Ya zo daidai lokacin da abubuwa guda biyu suke faruwa a siyasance, ayyana fitowa takara da shi mai gidansa Bola Ahmed Tinubu. To wannan ne yasa kuma wani bangare na magoya bayan shi mataimakin shugaban kasar suka fara matsa masa lamba akan cewa to lallai sai shi ma ya fito saboda da masa ce a matsayinsa ta dan kasa a yayi takara. To wannan ne yasa ake ganin kamar wancan kiraye-kirayen za su iya sawa yanzu shi kansa din ya fara shiri. Kuma ɗaya daga cikin abin da zai yi na shirin shine kokarin wato mika hannunsa ga yankin arewa. Amma dai banda waɗannan abubuwan a gefe za a iya cewa martaba da matsayin shi Sardauna ta kai a ce koma waye duk matsayinsa a ƙasar nan da kuma koda daga wani yanki yake ya zo a ya girmama shi tare da shi.
Malam Kabiru Sa'idu Sufi kenan masanin kimiyyar siyasa da ke koyar da wannan fanni a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gai da Mahmud Ibrahim Kwari, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Yusuf dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Jamus ta ce a shirye take ta biya farashin tattalin arziki mai tsada don kare martabarta yayin da mambobin kungiyar tsaro na NATO suka shiga mako mai tsanani na diplomasiya a daidai lokacin da sojojin Rasha ke ci gaba da kai har-hare a kusa da kan iyakar Ukraine. Kasashen yammacin Turai sun yi wa Rasha barazana ƙaka ba mata takunkumi idan ta mamaye Ukraine. Sama da dakaru 100 ne aka jibge a yammacin Rasha tare da tankokin yaƙi da wasu manyan makamai wasu a cikin dubun kilomita daga kan iyakar ƙasar Ukraine. Kyiv da ƙawayenta na yamma suna fargabar wani harin kusa yayin da Kremlin ke ikirarin aikawa da shi domin kare kai daga faɗaɗar NATO. Akan wannan mawuyacin halin, ministan harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock ta gana da takwarta na Rasha Sergey Lavrov a birnin Moscow a jiya Talata, inda ta ce Jamus za ta kare muhimman manufofin Turai. Gwamnatin Tonga a jiya Talata ta tabbatar da mutuwar mutane uku, biyu bayan amon wuta da wani katafaren dutse yayi a ƙarƙashin teku a ranar Asabar. Wannan shine rahoto na farko a hukumance daga gwamnati. Gwamnatin ta kuma ce an ruguza dukkan gidaje da ke ƙaramin tsibirin Mango. An bayar da rahoton cewar mutane 50 ne ke zaune a tsibirin. An samu mummunar barna a fana kuta da tsibirin na muka sakamakon fashewar igiyar ruwan tsunami wadda aka ce ta kai kimanin mita 15 a tsibirin Hopai. Hatsarin dutsen na Honga Tonga Honga Hopa mai nisan kimanin kilomita 64 daga arewacin na Kualofa a ranar Asabar ya yi mummunar illa ga kafofin sadarwa, inda hukumomi suka ce zai ɗauki lokaci kamun a gyara.
Labarin duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga jihar Kano sai jihar Taraba, inda 'yan bindiga suka kashe mutane hudu a wani hari da suka kai ƙauyen Jauramanu da ke ƙaramar hukumar Gasol. Wakilin Musalisu Muhammad Garba ya haɗo mana da wannan rahoton.
'Yan bindigan da ya jihar Taraba suna nan suna cin karensu babu baka a yankin Jauramanu da ke ƙaramar hukumar Gasol a jihar Taraba, inda 'yan bindigan suka je suka buɗewa al'umman wannan yanki na Jauramanu wuta, suka yi nasarar kashe mutane hudu da kuma jikkata wasu da dama. Wannan yanayin ne ya jefa al'umman wannan yanki na Jauramanu cikin halin ha'ula'i. Ɗaya daga cikin waɗanda suka rasa iyayensu a wannan harin da 'yan bindigan suka kai a wannan yanki na Jauramanu da ke ƙaramar hukumar Gasol ya koshe dama da cewar
dalilin da yasa na rasa mahaifina bayan sallan la'asar muna zaune kawai sai na ji harbe na ga mutane suna gudu kawai, ban tambaya me yake faruwa ba, kawai sai na nufi wurin da ake harbe, ina isa kawai sai na ji na samu gawaki kusan guda hudu a kasa. To a cikin guda hudu a kasan babana yana ciki, sai na tambaya yaya aka yi war mutanen suka shigo ba a san su ba, sai aka ce wallahi sun biyo rana ne da ciki da rana ma wallahi gidan su a rufe, haka kawai suka shiga sai suka ta harbe mutane har ya kai ga babana shi ma na rasa shi.
Wani matashi wanda ya tsere da kyar a yayin aukuwan lamarin mun koyi nasara tattaunawa da shi tare da alƙawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba, ya koshe da mana irin halin da suke ciki a wannan yankin.
Mu yanzu Jauramanu ba mai bacci a gidansa, idan dare yayi kowa sai ya fita gida ya je ya kwana a daji, to an bar zuwa da daren ma yanzu da rana ake shigo mana, ya za mu yi kenan? Kuma ba iya cikin garin mu ba har ƙauyukan mu, me ya za a yi ne? Jami'an tsaro kuma akwai su a ƙasa amman kaman babu su, wannan dole mu yi zargi ai, me yake faruwa haka?
To ko menene ma mahukuntan jihar Taraba za su ce akan wannan matsalar rashin tsaro musamman a wannan yanki na Jauramanu da ke karamar hukumar Gasol? Alhaji Musa Abdullahi da ke zama shugaban karamar hukumar Gasol a jihar Taraba ya yi mana ƙarin haske akan irin matsalar rashin tsaron da suke ciki a wannan yankin.
Gaskiya ne a karamar hukumar Gasol a can yankin Gasol district kenan. To a wannan gefen kwanaki sun yi ta'adi a gefen Plateau State, wanda Plateau State ta turo sojoji a wannan bangaren, haka kuma a yankin wannan local government na Karin Labi da masu shiga da rana suka ta kakkashe mutane. To falsafa musu da aka yi a wannan wurare shi ya sa suka ta amfani da jirage ruwa cikin dare suna shigo mana ta wancan yankin Gasol din, har suka zo suka samu wani matsuguni a wannan yankin din wanda suka tattaru suka hana mutane ko hanyar da ake bi ba suka kashe.
Yanzu a lokacin da nake hada wannan rahoton na yi ta kokari domin ji ta bakin hukumar 'yan sandan jihar, sai dai hakata ba ta cimma ruwa ba, domin kuwa mai magana da yawo rundunar 'yan sandan jihar na buga wayarsa a kashe, na kuwa aike masa sakon katar kwana shiru kake ji. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gai da Muhammad Garba. To daga batun tsaro a Najeriya sai mu leƙa kasar Kamaru, inda ake gudanar da wasan gasar cin kofin nahiyar Afirka, wanda a jiya Talata kasar Zimbabwe ta yi nasara kan Gini da ci 2-1. A wannan shekarar mata sun taka gagarumar rawa a filayen da ake gudanar da waɗannan wasanni, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Muhammad Bashir Ladan ya haɗo mana.
Yar ƙasar Rwanda Salima Radia Mukansanga ta shiga tarihi, inda ta zama mace ta farko da ta taɓa alƙalancin wasa a wasan gasar cin kofin nahiyar Afirka. Mukansanga mai shekaru 35 ta jagoranci wasa na uku na rukunin B tsakanin Zimbabwe da Guinea a wannan talata 18 ga watan Janairu shekara ta 2022 a filin wasa na Ahmadu Ayijo dake Yaounde. Tana daga cikin mata hudu da aka zaba a matsayin alƙalan wasa. Wannan dai shine karon farko da kungiyar kwallon kafa na Afrika ta yi irin wannan zabi a gasar cin kofin nahiyar Afrika tun da aka kafa gasar. Mataimakan Salima Radiya su ma dukkan su mata ne. Karin Atem Zabon na kasar Kamaru da Fatiha Jermumi daga Morocco da kuma alƙalin wasa na fasahar VAR Bushra Karbubi ita ma ƴar Morocco. A ranar 10 ga watan Janairu shekara ta 2022 mukan sanga ta fara kafa tarihi inda ta zama mace ta farko da ta yi alƙalancin wasa a gasar cin kofin nahiyar Afrika a matsayin alƙalin wasa na hudu a wasan da aka yi tsakanin Guinea da Malawi a Bafusam. Daraktan alƙalan wasa na CAF Edi Mayeg yayi la'akari da wannan lokaci mai cike da tarihi a matsayin sakamakon jajircewa da saka hannun jarin CAF na ingantawa da bunƙasa alƙalan wasa a Afrika. Wani bangare na wannan tafiya shine Star Project da FIFA da CAF suka kaddamar don bunƙasa alƙalan wasa. Edi Mayeg yace muna matukar alfahari da Salima domin ta yi aiki sosai domin ta kasance inda take a yau. Mun san cewa ta fuskanci wasu matsaloli masu tsanani kafin ta kai ga wannan mataki kuma ta cancanci yabo. Kada a manta Zimbabwe ce ta yi nasara kan Guinea da ci 2-1 a wannan wasan. Muhammad Bashir Ladan daga Yaounde na BOA Hausa daga kasar Kamaru.
A gai da Muhammad Bashir Ladan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19-31-49-60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai
baki mai yanka wuya. Wutar rikicin cikin gida na ƙara ruruwa a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya a yayin da babban daraktan dandalin gwamnonin jam'iyyar ya yi murabus. Jama'a assalamu alaikum. A ranar Litinin ta wannan makon ne babban daraktan dandalin gwamnonin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya Salihu Lukman ya bayyana yin murabus daga mukaminsa, lamarin da wasu rahotanni da ma manazarta ke ta'allakawa da ta'azzarar rikicin cikin gida na jam'iyyar yayin da ake daɗa tunkarar zaben shekara ta 2023. Babban daraktan ya ɗauki wannan matakin ne kwana ɗaya bayan da rahotanni suka bayyana cewa wasu gwamnoni sun gudanar da taro a ranar Lahadi inda suka buƙace shi da ya gaggauta yin murabus daga mukaminsa. Masu fashin baki na ganin wannan na da alaka da dambarwar da ta dabaibaye yunkurin gudanar da babban taron zaɓen shugabannin jam'iyyar. A can baya dai Lukman ya sha sukan lamirin kwamitin shugabancin riƙon ƙwarya na jam'iyyar a ƙarƙashin gwamnan jihar Yobe Maima Labuni, inda yake dora alhakin rikice-rikicen da ke faruwa a dukkan matakan jam'iyyar da tsaikon gudanar da babban taron da kwamitin yake yi. To sai dai a ra'ayin wasu 'yan jam'iyyar ta APC, murabus ɗin da Lukman ya yi ya bayyanar da babbar ɓaraka a jam'iyyar, inda ma wasu ke ganin ta taka turban rugujewa da shan ƙasa a babban zaɓen ƙasar mai zuwa. Musa Abubakar ɗan Malikin Kabi mamba ne na kwamitin yaƙin neman zaɓen shugaba Muhammadu Buhari.
Na biyu babban abin da nake fata ga shugaban jam'iyya na ƙasa wato Maimala da yake Allah ya ɗora mai nauyi. To in ana gaya mai cewa jam'iyya lahiya lau take a Najeriya ba gaskiya bane, akwai matsaloli a jam'iyya kuma idan ba a gyara su ba. Abinda ya ci PDP shekara ta 2015 shi muke ji mu tsoro a APC, saboda ana nan ana ta kulle-kulle a cikin APC din nan, kuma son zuciya da yadda nake so in yi in karya ko ba gaba yayawa. To na ɗaya ne ina roƙo ga wanda Allah ya dora mana da gwamnoni da sanatoci da shugabanni na jam'iyya masu fada aji a zo a cire girman kai a zo a cire son zuciya a zo a cire wato sai na samu da nika so domin mu raya jam'iyyar nan a gyara barkokin da suke cikin jam'iyyar nan in ba haka ba to jam'iyyar APC fa za ta shama maki zabe na 2023 ba ni magana ɗan takarar da mini ba magana shin kaka jam'iyyar za ta zama har ta rike kanta a ci zabe
to ai tana da shugaban kasa
shugaban kasa ba zan ce ba dan siyasa bane don ka ingadi Atiku amma akwai bambanci don kamata ya irin waɗannan barkoki Allah ya mashi wata baiwa da in ya kira mutane yayin magana suna ji amma bai yi to dole shi shugaban kasar nan ku a ce yanzu inda jam'iyyar nan ta kai a ce akwai bakin shi a ciki a matsayin shi ga yadda tsarin jam'iyyar ya ba su a shine uban jam'iyya na kasa to ashe ku kaga dole uba yayi magana inda ya ga ba kyauta ba dole uba yayi magana inda yake ganin in kai ba daidai kake ba ka gyaru don ka zama daidai don abai ta daidai
shi ma dai tsohon ministan wasanni na gwamnatin ta APC Solomon Dalon cewa jam'iyyar ta APC tana buƙatar agajin gaggawa muddin ana buƙatar ta kai gaggaci a zaɓen mai zuwa
gida ne ta kama wuta yanzu ana buƙatan a kashe wutan to kuma kowa yanzu da wanda suka nada hannun sun sa kai da wanda kuma Petrus suke kawo wasu su ba to ma abinda muke so mu yi kowa ya fita samani ina zamu abinda muke so mu tabbatar wa yan Najeriya shine sai da kasa kafin za a yi zabe kuma a yi shugabanci shine a tattaro jama'a a nuna musu cewa a gobaran za a iya kashe wutan kuma a cece gidan domin sai da gida kafin mutane za su samu nasibu ne
wannan dambarwa da yana zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da samun baraka a cikin jam'iyyar ta APC a dukkan matakai musamman a matakin jihohi da kananan hukumomi a fadin kasar baki daya wanda ya fice a baya-bayan nan shine na jihar Kebbi da ke arewa maso gabashin Najeriya inda rahotanni suka bayyana cewa an ma bude wani ofishin jam'iyyar na biyu sakamakon takaddamar da ta barke tsakanin bangaren gwamnan jihar Abubakar Atiku Bagudu da na tsohon gwamna Sanata Muhammad Adamu Aliru wanda kuma kwamitin sasantawa na jam'iyyar na kasa ya yi iya kokarin sa amma ya kasa dinke barakar wasu majiyoyi sun bayyana cewa takaddamar ta faru ne sakamakon kokarin kowanne daga bangarorin biyu na share fage ga dan takarar sa na gwamna a babban zaben shekara ta 2023 mai zuwa majiyoyin da sun bayyana cewa gwamna Bagudu na kokarin ganin ministan shari'a Abubakar Malami ya gaje shi a shekara ta 2023 yayin da shi kuma tsohon gwamna Adamu Aliru yake da dan majalisar dattawa mai wakiltar mazabar Kebbi ta Arewa Yahaya Abdullahi a matsayin dan takarar sa na gwamna Sani Dododo jigo ne a jam'iyyar ta APC daga bangaren Sanata Adamu Aliru
jam'iyyar nan akwai wanda suka asasa ta wanda suka wahala suka bata jinin su suka bada dukiya suka bada rayuwar su har Allah ya sa jam'iyyar ta zo ta tsayu yanzu zan ka dubi abin da ke fita a cikin jihar Kebbi duk wani wanda ya taimaka ko ya ba da goyon baya ko ya ba da abi ne ko ya ba da rayuwa ta jam'iyyar APC ta kawayau ba a komi da shi ba a shawarar komi da shi mafi aksariyar su an zanna a yi matsaya tun tashin farko tun wajen tsayar da shugabanni na jam'iyya a mataki na gundumomi an zauna a yi zama na masu ruwa da tsaki inda duk wani dan ainihin siyasa jiha Kebbi na wurin aka ce to abinda ake so a yanzu a je a yi sulhu to da tsarin mulkin jam'iyya ya yarda da a yi zaɓe na hidda gwani na kai tsaye da kaikaice aka yarda a ce a yi sulhu sulhun nan da aka ce a yi shi shine duk wanda a cikin wannan kundi na shekarar 2018 a bar shi ba a ce wa'anda adda wa'anda matsaloli kamar haka na farko wanda Allah mu rasuwa na biyu wanda ya samu na kaso na rashin lafiya zama incapacitated da turanci na uku wanda ya bar jam'iyya to amma ko da aka waye gari sai aka iske abinda an ka samu aka san wanga abu ne ba shi an kai ba sai kun zo kun yi tsarin ku na consensus din kun dauko kun kawo sai kaske dole Allah ya azo an ce sunan mutane wa'anda an rike da mukamin gana jam'iyya wani sakatare ne an zaka dole Allah an cece za an kai da wanda aka so ansa kuma ba tare da yadda sauran jama'a da an kai matsaya ba a goma kuma wa'anda ka jagorancin jam'iyya sune su aka tarbalasa na kangiwa ciyaman da ma'ajin jam'iyya da sakataren kudi su ma aka ce kuma an cire su kuma cire gidan ga musu ba bisa ka'ida ba sai a dubi mutum wanda aka dubin ko yana goyon ba sanata Muhammad Adamu Aliru mafi aksari suna an kawo haka an kawo gwamnati su sulhu aka zo aka zauna kamar sulhun ya zo ya zauna an ba da tsari an ce aje a zanna da wayanga mutane da su mai girma gona da shi sanatan abin nan ministan shari'a da shi Aliru da kuma shi mallama aje a zauna ai wanzu a zo a gyara an zo an zauna har yanzu babu wani bayani to wannan shi ya jawo wasu daga cikin yan jami'a da su ma kada kare members na jami'a suka ce to su sun zo sun bude office nasu domin in sun taso daga ƙauyukan local government su zo su sai suka zo su ma su hadu su tattauna da su matsaya ta jami'a so a jihar Kebbi yanzu akwai office din jami'a guda biyu na magoya bayan sanata Muhammadu Adamu Aliru da wancan da an zo an ka dauka an kai daga nan dama
to sai dai kakakin jami'ar ta APC a jihar ta Kebbi Isa As-Salafi dake biyayya ga bangaren gwamnati Bagudu ya musanta zarge-zargen
to bamu da masana akan wannan mun dai san an zauna a Kebbi an samu wani dubul na daidaito aka ce aje Abuja a karasa kuma zaman da ake na Abuja ba kamar kai ba saka ba zamu iya sanin me ya faru a Abuja ba amma matsayin mu na masu da'a ga shugabanci na shi mai girma gwamnati Santa Abubakar Atiku Bagudu da jagoranci hiska chairman na Abubakar Muhammad Kana muna sauraron mu ji menene a kai karshe saboda mu masu da'a muke
to amma wasu na korafin cewa ana taushe su ana musu kama ana mai shi saniyar ware a cikin jabe shi ya samu suka ja gaban kansu suka balle jami'a ta kuma gida biyu
Haji Nasir jami'a APC a jihar Kebbi guda daya ce ba tarbi gida biyu ba kuma shi korafi ga al'ada irin ta da'adan ba karɓar da korafi abin kusa ne wannan jagorancin musamman wannan shugabancin muka samu yanzu shugabanci ne buɗaɗɗe wanda aka yi zaɓe halattacce su waɗanda kake faɗa mai yanzu an yi da'awar sun buɗe sabon ofis kamar yadda kake faɗa sun kawo list ɗin an kawar su da kansololi na ciyaman na Aliru local government to kaga za a ji mamaki a ce misali wani na da'awar bai da kai ba kuma ya kawo ma takardun ɗan takarar shi
a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilan sashen Hausa Muhammad Nasir da Nasiru Adamu Alhikaya Jimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
A gaiyi da Murtala, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici.
Akalla mutane hudu ne suka mutu yayin da wasu fiye da goma suka jikkata. Bayan wani dan kunar bakin wake ya tayar da bom a shagon wani mai shayi a wata cibiyar horas da sojoji a gundumar Wadajed da ke Mogadishu a cewar 'yan sanda. China ta faɗa a jiya talata cewar kungiyar Taliban ta Afghanistan za ta cika burin ƙasa da ƙasa da wuri don samun halaccin gwamnatin su ta wucin gadi a Kabul. Kana an ji cewar 'yan tawayen Houthi na Yemen sun yi gargaɗin cewar za su iya kai hari kan wasu wurare a haɗaɗɗiyar daular Larabawa bayan sun kai hari da jirage marasa matuƙa da makamai masu linzami a ranar Litinin wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama.
Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan nan da sa'a 1:30 za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri da ƙarfe 8 na wannan safiya. Shirin da zai zo muku da shirin ciwon 'ya mace. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harandi da ya ce na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol. Ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar da gidan Washington DC ke cewa sai mun sake haɗuwan anjima kaɗan da hantsi da misalin ƙarfe 8 na wannan safiya. Assalamu alaikum.